Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda muka saba na ci gaba da karatun mu na fiqhu cikin wannan littafi na Muktafar Khalil wanda fadilatu Sheikh al-Imam Khalil bin Ishaq al-Jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala. Yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin da yake bayani dangane da matsalolin da suka shafi jihadi. Bimana yaki a musulunci, yadda ake aiwatar da yaki a musulunci. Darasi na 192 za mu take inda malam yake cewa wa qitalu rumin wa turkin, da yakan rumawa da turkawa. Bimana ya halaka, an ce akwai wani hadisin da yake cewa kar ku yaki turkawa ko kar ku yaki rumawa, saboda asalin jikoki ne ko duriya ne na annabi Nuhu alaihi salam. A wani waje kuma wa qitalu rumin wa naubin, ban sani ba kowa ko wanda yake a nasa haka aka rubuta, shine akwai nubawa. Nubawa su ne mutanen kasan Habasha, saboda haka ba wai an ce akwai waɗansu mutanen da aka keɓance su kada a yake su bane a cikin ƙabilu. Babu ƙabilan da aka ce a batta kar a yake ta idan ta hana musulunci walwala, ko kuma ƙabilan ta ƙi karɓan addinin Allah. Saboda haka ya halatta idan rumawa suna ɓarna sun hana musulunci walwala a yake su, kamar yadda yake ya halatta turkawa su ne mutanen Turkey kuma idan suka hana musulunci walwala a yake su, haka Habashawa, mutanen Habasha Ethiopia da makwabtan Ethiopia, kun ga wannan ya shafi har Najeriya kenan, idan suka ki karban musulunci ko suka hana musulunci walwala a yake su. In aka ce rumawa mutanen Italy da kasashen da suke bayan Italy, ina fata an gani. Wa hatijajun alaihim bi qur'anin, ya halatta a kafa hujja a kansu da ayan qur'ani. A can baya an yi maganar cewa ba za a aika qur'ani ba, ba za a je da qur'ani kasashen kafirai ba, saboda ana gudun kada su walakanta qur'ani. To amma idan za a aika musu sako a cikin takarda, ana iya rubuta aya ɗaya ko aya biyu. Mafiya yawa akan samu wata aya ce ma wanda ta kunshi abubuwa da yawa, to sai a sa musu a ciki. Da yake suna girmama wasiƙu a waɗancan lokuta, musamman ma wasiƙun da aka sanya musu sitam, saboda sun san muhimmancin sitam ne, to suna kiyaye duk takardar da aka buga mata sitam. To shi yasa a ire-iren waɗannan takardu ake rubuta ayoyin Qur'ani, saboda annabi ma ya yi haka lokacin da ya aika wasiƙu zuwa ga sarakuna da manya-manyan shugabanni na ainihin sassa daban-daban, yana kiransu zuwa ga addinin Allah. To ya sanya ayoyi a cikin waɗannan wasiƙu, saboda haka babu laifi. Don haka idan kafiri yana son ya ji aya, to ana iya jan masa aya, fassara masa, kafa masa hujja da aya. Ba mamaki wani sai an ja aya ya ce ƙarya ne, to haka ma lalataccen musulmi a yanzu yakan ce ƙarya ne, sai ka ja aya ya ce ƙarya ne, to kaga kusan duk tafiyansu ɗaya ne. To lalataccen musulmi ya ce ƙarya ne, balle wanda ba musulmi ba don ya ce ƙarya ne ba abin mamaki ba ne. To ana ganin waɗansu ayoyi ɗin wala Allah za su taimaka wajen jawo hankalinsa domin ya karbi addinin Allah, kuma zai yi wahala tunda ba Qur'ani ne su kutum ba, wato ya kasance ya wulakanta Al-Qur'ani. Wa ba'tu kitabin fihi kal aya, da aika takadda ko ni rubutu a ciki akwai aya guda kamar yadda muka yi bayani, shine wa hatijajun alaihi bi qur'anin, a kafa hujja a kansu da qur'ani, a ja musu qur'ani a ce Allah ya ce kaza, ya halatta. Wa ba'tu kitabin fihi kal aya, a aika musu da takadda a ciki akwai kamar aya ɗaya ko aya biyu, ya halatta, babu laifi. وقدام الرجل على كثير da kuma fiskantar mutum bisa mutane masu yawa jama'a a samu musulmi guda ɗaya fiskanci mutane masu yawa babu laifi ya halatta amma fa da sharadin illam yakul liyuthira shaja'atan idan yayi haka ba domin ya bayyana jarumtakarsa bane in ya fiskanci kafirai masu yawa waɗanda suka fi ƙarfinsa domin ya bayyana jarumtakarsa ne to bai halarta ba shi yasa yake alal azhari a bisa zance mafi bayyana a wajen Ibn Rushd inda ya yi haka ne ba domin ya bayyana jarumtaka ba idan ya yi haka ne don ya bayyana jarumtaka ba don Allah ba ne domin an tambayi annabi mutumin da yake yaƙi domin ya kare ƙabilansa ar-rajulu wato yuqatilu hamiyya wallazi yuqatilu shaja'a sannan wallazi yuqatilu liyura makano mutumin da yake yaƙi saboda ƙabilanci da wanda yake yaƙi don a ce shi jarumi ne da wanda yake yaƙi don a ce shi barde ne aka ce wane ne yake yi saboda Allah النبي يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي الأولية فهو في سبيل الله جوان إياك دومين كلمة الله تكفل شئتك ما في أوكاك جوان إكين إياك دومين الله فبدا كذا دومين ينقو قلي فبكثان عبين دكي تكين دوتي أنصبا واني دوم الله لأنكم با دومين الله بني to a can baya an yi mana bayani a ka'idar musulunci kowane mutum zai fiskanci mutane guda biyu ne idan ya gudu ya yi laifi amma idan sun wuce haka to ba zai wato ba zai tsaya ba zai iya gudu mun ga mun karanta ya ayyuhal ladina amanu idza laqaytumul ladina kafaru zahafan fala tuwalluhumul adbar ko ayan dai ayan da Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu harrijil mu'minina alal qital fala'ana kafafa Allah wa'ankun da sauransu saboda haka mutum ɗaya zai fiskanci mutane guda biyu ne sai aka samu mutane goma wani kawai yana so ya gwada jarumtaka sai ya tinkare su to bai halarta ba amma idan saboda kawai kasada ce ya ce bari in jaraba tun wani lokaci yaƙi barazana ne da ainihin hikima yana iya yiwuwa kafirai za su taru kamar guda goma mutum ɗaya ya zo ya barazana duk sai ya watsa su to idan ya yi haka domin Allah ya halatta kuma yana da lada shi ne abinda yake magana hannu saboda haka wa iqdamur rajuli ala kathirin mutum ɗaya ya fiskanci masu yawa ya halatta in lam yakun liyuthira shaja'an idan dai ya kasance ba domin ya bayyana jarumtaka ba ne alal azhar a fi zazance mafi bayyana sannan wanti kalin min mautin li akhar ya halatta ci ruwa daga wani hatsari na mutuwa zuwa ga wani hatsari wanda bai kai wannan ba ina fatan gane ko kuma za a gane wato a wajen yaki idan mutum ya shiga danja waje mai haɗari wanda tabbas idan ya ci gaba da kutsawa yanke zai halaka sai ya ga wata kafa kuma wanda hatsarin bai kai wannan hatsarin ba danjan da ke can bai kai wannan danja ba to ya halatta ya bauɗe ya koma inda ya fi ƙarancin hatsari shine irtikabu wa kaffat dararain musulunci yana da wannan ka'ida saboda haka in abubuwa guda biyu suka shigo gabanka wannan hatsarin sa ya kai 70% wannan hatsarin sa kuma 40% ne to a musulunci wanda hatsarin sa 40% ya fi karanci shi zaka tinkara kuma in ka mutu ba kai mutuwan banza ba wannan ka'idan shari'a ce saboda haka ba waya wajen yaki ba wannan koda kuwa cikin gari a ce ga gobara nan ta kama to kofan da zaka fita akwai fetur a wajen ko akwai waɗansu robobi sun riga sun kama da wuta in ka bi ta cikin fetur ko ka bi ta cikin robobi yana da wahala ka tsallake ko idan galmomi sun yawa a wajen sai kaga ga window nan amma kuma karama ce mai yiwa sai kai wani aiki komai zai iya faruwa to maimakon ka kutsa ta kofar nan cikin wuta mai tsananin nan to gara ka tinkari window nan ka balle ka fita ta wajen haka ma wajen ceto kwarai da gaske haka ma wajen ceto a samu mutane kaman guda biyu a ce ko yara kanana da tsofi ɗaya wajen wutan bata kama sosai ba ɗaya wajen kuma wutan kai ba a tsammani wani zai kubuta to inda bata kama sosai din nan ba ya kamata a tsamo su saboda kar garin neman waɗancan an je can a rasa su a zo nan a sake rasa su kun ganye biyu babu kolaya saboda haka wannan ba wai lallai a fagen daga ba sai dai kuma ya kawo mana wannan matsala a ɓangaren fagen daga ne wanti qalun min mautin li akhar ya halatta mutum ya tiru daga wani wajen mutuwa zuwa wani wajen mutuwan da bai kai na farko hatsari ba wa wajaba in raja hayatan aw tulaha kuma wajibi ne yayi haka idan yayi tsammanin hayatan rayuwa aw tulaha ko kuma tsawonta akwai mutumin da zai zo ya kamu da wani rakin lafiya ko wata gaba a jikinsa sai ta baki zafi sai ya ce kai likita ni yadda nake kan azaba likita ina son kaman alurar mutu sai likita ya ce a wannan gaban da take damin ka take maka bala'i mu nazarinmu ya nuna mana in an yanke idan aka yanke wannan gaba za ka samu sauki kwarai da gaske to a tsarin musulunci shine dole ka yarda a yanke maka akan a maka alura ka mutu saboda an maka alura ka mutu ka tafi baka san abin da za ka tarar da shi ba balle gariya ta riga ta ce maka ba zai yiwu ba in abubuwan mutuwa guda biyu suka zo gabanka ɗayan zai ɗan ja kwananka ko kuma akwai tsammanin kubuta to wajen za ka bi in ka bi inda babu maganan kubuta don ka tafi lahira sai Allah ya tuhume ka domin ka kashe kanka ina fata an gane to shi yasa ya ce wa wajaba wajibi ne in raja hayatan aw tulaha wato idan ya yi tsammanin samun rayuwa fiye da inda yake fuskanta ko yake ciki aw tulaha ko rayuwan za ta tsanyi tsawo yanzu akwai waɗansu magungunan da ake bayarwa waɗansu ba su da lafiya za a ce to ga waɗannan magunguna ka ringa sha duk sati-sati misali ko kuma kowace rana ka sha in kana sha to rayuwanka za ta jawo amma in ba ka sha koyaushe za ka iya mutuwa to kaga dole ka ringa shan maganin in ba ka sha ka mutu da wuri to in ka je lahira ba za a bar ka ba sai Allah ya tuhume ka to balle kuma a fagen daga tunda abin da ake bukata shine a karya kafirai ba wai a yi ta kashe mutane suna shahada ba ba abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi ba kenan ba abin da Allah yake so ba kenan amma duk wanda aka kashe shi wajen jihadi bisa kiyaye ka'idodi to wannan yana da martaba yana da daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma ga hanyar mutuwa ga hanyar dan sassauci hanyar rauni to ka bi hanyar rauni ba na mutuwa ba kan nazari fil asra an baka dama kamar nazarin da zaka yi ko kuma wanda shugaba zai yi da shi da mukarrabansa dangane da fursunonin yaki idan aka je yaki aka kama fursunoni to an bada dama wa shugaba da mukarrabansa su tattauna su ga wanne ne ya fi musu wanne ne ya fi amfani bi katilin kisa shi ya fi a yi aumannin ko baiwa shi ya fi a sake su gaba daya a yi ɗauki da'in ko ba da fansa shi ya fi su ba da fansa a sake su sai a yi aujiziyatin ko haraji su biya haraji wa musulunci shi ya fi sai a yi aujistirkakin ko kuma a bautar da su saboda haka kun ga ya jera mana abubuwa guda nawa wajen guda biyar bikatlin aw mannin aw fida'in aw jizyatin aw iftirqatin. Saboda haka ba wai ga an kama fursunonin yaki kawai sai aiwatar musu da kowane irin hukunci ba, sai an zauna an tattauna an yi nazari. Yasa musulunci yake ba da muhimmanci ga shawari, duk abinda za a yi a yi shawari, musamman ma abinda ya shafi na al'umma gaba daya, sai a samu mutanen da suke da experience akan wannan bangare, suke da gogewa, sai a yi shawari da su. Yana daga cikin abin da yake taimakawa wajen lastin din masallatanmu da yawa, irin kwamitocin da ake nadawa, irin kwamitocin da ake nadawa kwarai da gaske. Za ga wannan yayi ritaya wajen maganan kuɗi, wannan yayi ritaya wajen harkokin kasuwanci, wannan yayi ritaya ko kuma malamin makaranta ne, shi yayi gogwarmaya da mutane iri daban-daban, da shaidanu da yan hayaniya iri daban-daban, ko ba ka bane? Sai ka samu wannan ke kuma yayi ritaya wajen harkokin huluna, sayar da huluna da wanke huluna, ba iri rigingimin da ba gani ba, wani lokaci hulunan sata ma an wanke, kuma rikici ya take an samu an warware rikicin tun da kai baka san hawa baka san sauka ba. Wannan yayi ritaya waje kaza, sai ga duk gaba dai idan an yi ritaya an dawo anguwa, zai ga an ce to dattijo wane, dattijo wane, da su wane, da su wane, su ne yan kwamitin. To zai yi wahala waɗannan dattawan ko da an haɗa su da yara ƙanana ko samari a ce su zauna su yi mitin, matukan Allah suka sa a gaba a ce abubuwa su lalace, yana da wahala kwarai da gaske. Kuma ba wai akan abin da ya shafi layinsu ba, ko menene za a iya kawo musu, saboda kowa da irin tunanin da Allah ya baki. Wani zai ce a'a ni na ganin ayi kaza ayi kaza ayi kaza, to abin da yake lalata kwamitoci da yawa shine son zuciya. Inda an sa son zuciya to ba inda za a je, amma matukan an sa Allah a ciki to sai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya jagoranci wa shawirhum fil amr, dama abin da yake bukata kenan. Arinka shawara wa amruhum shura bainahum, al'amarin su shawarwari ne a tsakaninsu. Na'am, wani lokaci kuma idan an ga mutane sun yi yawa za a yi ta samun sabani da wani abun nan, to a samu masu tunani suya su za su iya ce abu kaza eh abu kaza ya kamata, kuma ana yi sai ga an bulle gaba daya. To idan aka je wajen yaki aka kama fursunonin yaki, abin da ake yi kenan. Duk da kasancewa aya ta ce fa iza laqaitumul ladina kafaru fadarba riqabi hatta iza afkantumuhum fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada'al harbu aw daraha fa imma mannan ba'du wa imma fida'a hatta tada'al harbu aw daraha. Saboda ka aya ta ambaci abubuwa guda biyu, amma in ka lura zaka ga cikin ayan za a iya fitar da waɗannan abubuwa guda biyar, za a iya fahimtar su a karkashin fassarar wannan aya. Tunda za ka fassara wannan aya sai ka haɗo da waɗansu ayoyi da waɗansu hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To don haka kan nazari fil asra, kamar yadda aka ba da dama wato a yi nazari cikin fursunonin yaki, bi katlin ko a kashe su gaba ɗaya, aw mannin ko a yi musu baiwa a sake su gaba ɗaya, aw fida'in ko a karbi haraji da gare su fanta gaba daya, aw jizyatin ko a dora muku tax shine haraji suna biya, aw istirqaqin ko kuma a mayar da su bayi duka. Duk abin da shugabanni ko masu tattaunawa ko yan kwamiti suka zartar da hukunci, to haka za a iya halatta, kuma musulunci ya yarda da wannan. Na'am, wala yamna'uhu hamlun bi muslimin, wannan ba zai hana ki bautar da baiwa ba, hamlun bi muslimin idan ta ɗauki ciki daga ainihin musulmi. Wannan zai kawo mana wata magana ce, wato mace ce da aka zo wajen rabo sai ta faɗi a cikin, sai ta faɗa cikin rabonka, kuma tana da ciki, cikin nan na musulmi ne. A ka'ida da farko, duk bai wanda take ga hannunka tana da ciki bai halatta ka sadu da ita ba. Musulunci bai yadda da wannan ba. Wanda ba ta da ciki ta kan yi istibra'i ne na jini guda ɗaya. In an tabbatar ba ta da ciki shikenan. Wani yana iya aurenta. Yaya kusa ko waɗansu matsaloli wanda yake su jini ɗaya ɗaya ke yi. Wanda ya kamata alƙalai su fahimci wannan da kyau. Mace in ana zargin akwai zina ko wani ya yi lalata da ita domin saboda gane tana da ciki ne ko babu, jini guda ɗaya ke yi. Saboda haka duk wanda take karuwanci in ta tuba, tana karuwanci sai ta tuba, za a yi mata aure to jini ɗaya za ta yi. Saboda in jinin nan ya zo an tabbatar ba ta ɗauki ciki ba, sai wanda zai aure ta ya aure ta. Amma matukan ba ta yi wannan jini ba, ba ta yi istibra'i ba, babu yadda za a yi wani ya aure ta. Saboda me? Saboda za a haɗa ruwaye daban-daban, wanda kuma musulunci bai yadda da wannan ba. To balle a ce mace tana da ciki, idan tana da ciki ai kun ga wannan babu yadda za a yi ko gado ko kyauta ko bauta ko menene ko aure ne ma, ai ba yadda za a yi mace tana da ciki a yi aurenta. Ai aure bai yi ba ma, ya sa musulunci ya ce sai an tabbatar ba ta da ciki. Dalilin da ya sa suke yin jini ɗaya-ɗaya-ɗaya har guda uku kenan a waɗansu wurare don a tabbatar babu ciki, amma inda ciki ba zai yi ba. Wannan sai aka samu musulmi ne, wato cikin na musulmi ne, saboda musulmi ne yake auren ahalin kitabi, an da wajen yaƙi an kama ta, sai aka tabbatar mijinta shi musulmi ne. Saboda haka cikin shi ma musulmi ne, saboda ƴaƴa suna bin iyayensu ne. Amma idan an samu bayi ne su kuma, ƴaƴa suna bin wane ne? Suna bin uwayensu mata ne. To tun da mijinta musulmi ne, to abin cikin ma musulmi ne, ba za a bautar da shi ba. Shi ya kubuta amma ita bata kubuta ba. To shi ne malai ke faɗa a nan, wala yamna'uhu hamlun bi muslimin wa rukka in hamalat bihi bi kufrin. Idan kuma ba musulmi ba ne, bi ma'ana tana tare da mijinta ta ɗauki ciki aka je aka yaƙe su, bayan an yaƙe su aka kama su fursunonin yaƙi. Da aka kama su fursunonin yaƙi, kun ga already daman da aka ba su ta riga ta kubuce. To tun da aka kama su fursunonin yaƙi a wurin da ya riga ya lalace, da aka zo kasafi, mijin sai ya faɗa wani waje daban, matan ta faɗa hannun wani, kuma sai ya ga tana da ciki, kuma aka tabbatar cikin nan na mijinta ne wanda yake kafiri, to shi ma ɗan kafiri ne. Idan ta haifi abin da ke cikin cikinta, ya samu bayi guda biyu kenan, ga uwar ga ɗan, kuma already su riga sun rabu. To dalilin da ya sa aka ce wannan ita ce ka'ida da musulunci ya ɗora, shi ya sa ba a yin yaƙi sai an bi ka'idodi. Idan an kama fursunonin yaƙi sai a sanya su cikin bauta. Amma yaƙe-yaƙen da waɗansu sarakuna suka yi a ƙasan nan yaƙi ne na zalunci. To in yaƙi ne na zalunci kuwa, to kaga babu maganan cewa akwai bayi. Sai dai an maida waɗansu ƴaƴaye sun zamo bayi ne bisa zalunci. Kaga musulunci ko ba zai goyi bayan wannan ba. To sai a kiyaye. Dalilin da ya sa yanzu ake ce babu su kenan, babu bayi, tunda dama already akan zalunci aka ɗora. Ko yanzu irin jihadin da ake ta yi da yaƙe-yaƙen da ake yi, in ka je ka bincika sai ga akwai hatsari. Wani jihadi ne za ka ba ki recommendation 100 bisa 100? Yana da wahala. Don ana yin jihadi kaga za a kai hari wa mutane a masallaci ne ko a kasuwa, ko kasuwa ne ma ba a kai hari a wajen, balle masallaci. Na'am. To Allah ya kyauta. Wala yamna'uhu hamlun bi muslimin, ba zai hana ki bautar da ita ba don tana da cikin musulmi. Wa rukka in hamalat bihi bi kufrin, wato za a bautar da ki idan ta ɗauki cikinsa, wato lokacin da ubansa yake kafiri. Wannan shi ne fassaran da za mu yi kai tsaye. Sai kuma matsala ta gaba, walwafa'u bima fataha lana bihi ba'dhum, walwafa'u a cika musu alkawari. Amma anan malamai sun ce wajaba ne, za a ɗora ne akan na baya. wa wajaba alwafa'u, wajibi ne a cika musu alkawari bima fataha lana bihi ba'dhum, da abinda wadansu suka bamu hakke. Wato rundunan yaki sun tafi yaki, da suka je yaki sai aka samu wadansu, sai suka ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza, da aka yi kuma sai aka ci nasara. To waɗanda suka baka shawari, waɗanda yake ba musulmi ba, sun baka shawari kai kaza kai kaza, kuma da kai sai ka ci nasara. To bayan ka ci nasara kuma sai ka zo ka kama su a matsayin bayi, ko kuma ka yake su, ya halatta ko kuma ya dace? Kaga bai dace ba. Saboda haka musulunci baya son yaudara ko ha'inci, kwarai da gaske. Duk wanda ya zo ya dan baka budi, ya baka shawari, to bai kamata kuma idan ka samu galaba kai karfe ka zo ka ci amanansa ba. Musulunci bai yadda da wannan ba, koda ba musulmi bane. Sai dai idan sabanin haka ya bayyana. Don kun san ko aboki ma zai iya baka shawari, ka ce da Allah, abokina, ne fa na mallaki kudi 100,000 kaza, ina son yi abu kaza, ina ganin akwai matsala. To ina neman shawarin ka, don Allah ka taimaka mun. Kai me kake ganin ya kamata yi? Ake kai baka sani ba, lokacin da ka ce abokina, ne fa na mallaki 100,000 kaza, ake kaman ka soka masa wani abu ne a cikin zuciya. Sai ya ji, ya ce a'a, a zuciyarsa ya ce ake wannan mabiyaci ne, wato muna tare muna ta faɗi taki da ki, ashe ki ya mallaki wannan kuɗi? To bari dai in ji ƙarshen maganar ba. Kana faɗa masa sai ya gane ɗaya hanyar da za ka bi akwai hatsari, akwai rikici, akwai matsala. Sai ya ce aboki na, hanyar da za ka bi kenan. Kaga ya baka wannan shawari don ya murƙusa ka ne. Ikon Allah, kana bin wannan hanya kuwa, wannan ɗan 700,000 ko 800,000 ko sai ya koma 3,000,000, sai ka sake dawowa ka ce aboki na, amma na gode Allah, saka da alheri shawarin nan da ka bani, wallahi alhamdulillahi. Kaga kuɗi 700,000 fa ya koma 3,000,000, to yanzu kuma sai ya mutu. Tun da 700,000 ya soki zuciyarsa, yanzu kuma 3,000,000 kaga sai ya mutu. To a cikin ma sai ka samo 100,000 tafi kar, ka ce ga wannan, ka gani zai karba ne ko ba zai karba ba. To haka ne ake yi. Shi yasa su abinda ma malamai suka ce duk wanda ya yi shawari yake shawara personal abu nasa, bai da sirri, amma ba zai yi wahala ya tabi. Yana da wahala ya tabi, sai dai bai da sirri. Saboda haka ba kowa ne yake da tunani mai ƙarfin da zai zauna ya ga kai ya dace in yi abu kaza ba. Yanzu kamar yadda malaman jami'a suke cikin yajin aiki, akwai wani na ga ya rubuto jiya, ina jin wani tsohon dokta ne ko farfesa ne, a cikin rubutun sabin da yake faɗa yana ranzu ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, idan suka yi watanni 6 gwamnati bata biya su albashi ba, yace wallahi ya bar wannan koyarwa. Ya yi dogon rubutu, na fara karantawa sai na bari. To in ka zo ka yi wannan rantsuwa a Facebook, ka yi menene? Already a ka'idar rantsuwa na musulunci, kamar yadda makaranta a baya, tunda ba wanda ya tilasta ka ba, tunda an san dai wani abu ne ya dan kufula ka, amma abin bai sa ka kai hauka ba, sai ka zo ka yi wannan rantsuwa, to sai ka kiyaye rantsuwa. Idan gwamnatin tarayya ta yi watanni 6 bata ba ku albashi ba, dole ka bar aikin. Amma me yasa ka yi wannan tunani? In ka bar aikin me za ka yi? Kai noma ka riga ka sake noma tuntunin, kai ba iya kiwo ba, kai ba private wata makaranta ba, kai ba sana'a ba, ko kuɗi ne idan ka tara ka ce za ka sa su a gaba, kana ce karewa za su yi idan ba ka juya su. Kuma duk aikin da aka ɗauke ka zai yi wahala a ɗauke ka aiki a yanzu, a ce wata ɗaya tun a baka abin nan, sai dai ka je ka ci baki. To kafin ka yi, ba wai mun ce da ya yi wannan rantsuwa ya kuskure ne ko menene ba, ya nema wa kansa alternative. in ka nema wa kanka alternative shikenan, tunda kai wannan aiki ba dole bane. Mutane nawa ne suke da suka zama doctors ko professors ba sa aiki da gwamnati, ba sa aiki da gwamnati, wasu ma sun fara sun bari sun kama harkokin kasuwancin su, suna da hanyoyi iri iri, sai dai gwamnati ta ci baki a wajen su, ko mutane su je su ci baki a wajen su, amma ba su su je suna cin baki a wajen mutane ana rigima da su ba wajen biya. Ina fata an fahimta. To saboda haka duk mutumin da ya ba ku shawari kuka yi kuka ci nasara, to kuma a ci amanarsa, musulunci bai yadda da wannan ba, shine abin da yake fara kenan. Fabi amanil imami mutlakan, sannan wajibi ne a cika alkawari idan shugaba ya bada amana, wajibi ne a cika alkawari idan shugaba ya bada amana. Duk mutumin da ya zo karkashin gwamnatin Islama ko ana yaƙi, sai ya zo ya ce to shi yana son a yi yarjejeniya na zaman amana, shugaba kwata-kwata ya bada amana, to wajibi ne a kiyaye, saboda shi ba zai bada amana haka kawai ba, sai an yi bincike, sai an yi bincike. Kal mubarizi ma akirnihi, wannan shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala. Abinda muka fada daidai, Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.